أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar Laraba, a yau 5 ga watan Ramadan, hijira 1446, wanda ya zo daidai da 5 ga watan 3 miladiya 2025. Gabanin mu fara tafsiri, akwai tambayoyi waɗanda za mu amsa abin da ya sauwaka daga ciki. A gabanin amsa tambaya, akwai kafafen yaɗa labarai, za mu ce, da suke yaɗa wannan karatu, ga wanda yake da sha'awar ya bibiya ko da bayan an tashi ko kuma idan yana nesa. Akwai shafi na Facebook wanda yake ɗauke da suna na Muhammad Rabi Umar Rijal Lemo, wanda muna sanyawa kai tsaye. Sannan akwai Aminci Radio FM kenan da kenan garin Kano, suna sanya wannan karatu da ƙarfe 11 na safe zuwa 12 na rana. Akwai Rahma TV, Aminci Radio, Sautin Haq, su ne suka ɗauki nauyin sanya wannan karatu. Akwai Rahma TV, su kuma sukan sanya ƙarfe 10 na safe zuwa 11 na safe, wanda Alhaji Jamilu Sani JS Sheke Interferences ya ɗauki nauyi, ƙarfe 10 zuwa 11 na safe. Akwai wani gidan rediyo FM da yake Potoskum mai suna Son Shai, suna sanyawa da ƙarfe 1 na rana zuwa ƙarfe 2, wanda Alhaji Hashim Abdullahi ya ɗauki nauyi. Sannan ana sanyawa a shafi na Telegram ga wanda yake so ya sauke shi ma don ya saurara. Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi. A wannan mai tambaya yana cewa, menene hukuncin yin sallar ashan bayan isha'i a gida, kuma har da ita kanta sallar isha'i? Ita sallar isha, abinda ake so ka zo masallaci, malamai sun tattauna hukuncin zuwa jam'i, zuwa sallar jam'i ga namiji. Akwai malaman da suke cewa sunna ce mai ƙarfi ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai malaman kuma da suke wajabta haka ɗin, ma'ana wajibi ne mutum in ya ji kiran sallah ya amsa kiran sallah ya zo sallar jam'i, saboda dalilai da suka gwada haka. Misali, akwai hadisi da ya inganta, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda makaho ne, hanyarsa kuma akwai ramuka da zazzabai, yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi cewa ya mai rangwame ya dinga sallah a gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya mai rangwame, bayan ya juya, manzon Allah ya kira shi, ce kana jin kiran sallah? Ya ce yana ji. Manzon Allah ya ce ya amsa. Idan ya zama kafo, an ce ya amsa kiran sallah, idan ya ji, kaga ina ga wanda yake mai gani, yana gani. Sannan ga hadisi har wayo shi ma ingantacce, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, na himmatu in sanya a kira sallah, umarta a tada sallah, sannan a tara min kirare in tafi gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i in kona gidajensu. Wannan hadisi shi ma wasu malamai na cewa yana nuna wajibcin zuwa sallar jam'i, dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi niyyar ya kona gidajen wanda ba sa zuwa sallar jam'i, amma abin da yasa bai yi ba, abin da wata riwaya ta nuna, saboda akwai mata, akwai kuma yara, su kuma babu wajibcin zuwa jam'i a kansu. Sannan kuma banda wannan, Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya gara masa yarda, kamar da Imam Muslim ya rawaito, yana cewa mun ga mummusa habbai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba kowa yake kin zuwa masallaci ba sai munafiki, wanda munafincin shi ya fito fili. Da haka sai ya nuna cewa a zamanin sahabbai, in ka ga mutum baya zuwa sallar jam'i, to alamar munafiki ne, da haka alama ce mara kyau. Da sauran dalilai da malamai suka ambata, dan haka abin da yake daidai ka zo ka yi sallar isha tare da liman a masallaci matukar kana jinkirin sallah. Amma abin da ya shafi sallar tarawih, sallar isha, qiyamul layl, tahajjudi, za ka iya yi a gida. In kai isha ka tashi ka tafi ka je kai kanka a gida ko a wannan lokacin ko bayan dare ya raba ko dabda ɓullowa alfijir zuwa ma'ana lokacin sahur, duk za ka iya yi. Wasu ma malamai suna ganin yadda a gida ya fi yadda a yi ta a masallaci. Akwai malamai da suke da wannan fahimta. Wasu kuma suna ganin tunda akwai liman da kuma jama'a, to ka yi ta tare da liman, tare da jama'a ya fi akan ka yi a gida. Suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kwalala ta wanda ya yi sallah ta tarawih, ya yi sallah ta qiyamu ramadan, har kuma aka ƙari ya tashi tare da liman, suka tashi tare da liman. Suka ce akwai falala a kan yin haka. To don haka suke cewa yin ta a jami'i ɗin, wasu malamai suka ce ya fi. To duka dai ƙauli biyun akwai malaman da suka ambata, amma duka sun haɗu a kan halaccin mutum ya yi ta a gida. Dama inda aka yi saɓanin wanne ya fi, wasu ce a masallaci tare da liman da jama'a ya fi, wasu kuma ce a gida ya fi. Inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafificin sallar mutum banda ita ce sallar da ya yi a gida banda sallar farilla. Mabibicin sallar mutum ita ce sallar da ya yi a gida banda sallar farilla, banda sallolin farilla. Da haka suna kama hujja da wannan hadisi, suna cewa yin ta a gida shi ya fi. Da haka idan ka yi tare da liman har aka yi jam'i da kai aka sallame ya yi, in kuma ka bari ka tafi gida ka yi kayanka ya yi, duk babu laifi. Duk wanda ka yi baka saba wa Allah a ciki ba, kuma wanne ne ya fi wannan saɓani ne na malamai kamar yadda muka ambata. To a ƙarƙashin wannan wasu suna tambaye cewa mutum ya saba yakan yi witirin shi a ƙarshen dare. Kullum in ya tashi gabanin alfijir ya tito yakan yi witiri. Yanzu ga azumi ya zo ana yin tarawihi farkon dare. To zai iya yin sallar tarawihi a yi witiri da shi daga bayan ya koma gida kuma ƙarshen dare ya tashi sake witiri? Ko kuma zai sallar tarawihi in an zo witiri ya fita, in ya zo ƙarshen dare ya yi witiri? To ana wannan tambayar tana yawan maimaituwa duk shekara. Abinda yake daidai shi dai witiri ba a yin guda biyu a cikin dare ɗaya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la witra na fil-layl, ba a yin witiri biyu a dare ɗaya, witiri ɗaya ake son mutum ya yi. Da haka idan ka bi liman aka yi tarawihi da kai farkon dare, aka yi witiri da kai, ma'ana har aka gama da kai, to in ka tashi da daddare sai dai kai raka'a biyu ba tare da yin witiri ba, ba za a ƙara yin witiri ba. Wannan in mun ɗauki fahimtar waɗanda suke cewa sallar dare ba ta da adadi, cewa mutum zai iya yin gwargwadon abin da Allah ya sauke masa, akwai malaman da suke da wannan fahimta. Da haka a kan wannan, in ka zo aka yi witiri da kai, to ba za ka sake maimaita witiri ba, in ka tashi sai dai kai ta yin raka'a biyu har ka gama. Wasu malamai suka ce a'a, in ka tashi ɗin kana iya warware witirin, abin da suke kira naqdul witri. In ka tashi sai kai raka'a ɗaya, in kai guda biya, in ka aka hada da witirin da kai da liman a masallaci yanzu ya zama shafa'i kenan, ka warware witirin. Sai kuma kai nafila ka, in ka gama kuma yake witirin ka ya zama ƙarshen dare. Me yake kamar haka, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar a sanya witiri shi ne ƙarshen sallah. Ija'alu akhir salatikum bil-layl witran. Manzon Allah ya ce ku sanya sallar ku ta ƙarshe da dare ki zama witiri. Suka ce to dan samun wannan falala kana iya warware shi. Kai abin da ake kira naqdul witri, ka warware shi ta yaya? Ta hanyar in ka tashi sai kai raka'a ɗaya, tunda idan da aka zo aka yi sallar tarawih da liman ko dai raka'a 11 kukai ko 13, to kaga in 11 kukai in ka tashi kai raka'a ɗaya ta koma 12, yanzu ba witri kenan. In 13 kukai kai raka'a ɗaya ta zama 14, to sai kai nafila ka, in ka gama kuma sai kai witrinka a ƙarshe. Wasu malamai suna ba da wannan fatawa'in, duka maganganu biyun akwai, kuma kowanne za ga akwai manya-manyan malamai a kan wannan bayani. In ka duba Al-Maghni na Ibn Qudama ya kawo wannan matsala ɗin. Da haka yanzu kana da dama, ko dai ka bi sallar a yi da kai cikakkiya, in ka tashi da daddare ka yi nafilar ka rako bibi ba za ka sake witiri ba. Ko kuma ka bi liman, in an zo yin witiri sai ka fita, in ka je ƙarshen dare sai ka yi witirinka. Sai dai ba za ka samu waccan falalar ta kuma wanda ya gama tare da liman ba. Ko kuma in aka yi witirin da kai, in ka tashi ka warware witirin, sannan sai ka yi nafilar ka ƙarshe kuma ka cike da witiri. haka duk wanda mutum yayi akwai rangwame a ciki mutum zai kalla abinda yake mai sauki wani in yayi tarawih cikin jama'a yafi idan shi kadai ne ba dallin ne ba bacci da kasala bai hana shi amma in a masallaci ne za a yi tare da shi to kaga akan wannan walaka dinga bin liman ana yi da kai yafi ma sauki wani kuma dama ya saba yana yin kiyamul layl da haka yana tashi karshen dare to in kai sallar isha din ka sai ka je ka huta inda so tsakar dare ka tashi sai kai tarawih ka raka'a 11 ka ko 13 ko raka'a 7 ko raka'a 5 gargwadon abinda Allah ya sauke maka da haka in kai haka din shikenan shi ma hakan yayi sai wanda yana tambaya tama dai wannan tambaya ita ce wanda yanzu muka gama amsawa kusan tambayoyin da suka zo hannu kenan waɗanda za mu amsa a yanzu a jiya mun shiga cikin suratu Saffat mun karanta ayoyin farko har ma mun yi bayani dangane da ma'anonin waɗannan ayoyi din to amma kasancewar ba mu karkare bayanin ba za mu sake dawowa mu fara daga aya ta farko bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
أجيها من يبيان بودي وانا وانا سورة لإيرن أبو بوان لتقرصة أبو بوان لتكيك لنتروى وكما أبن لي شافي سوننتا لعدد الآيوينتا لأقا يو قارن بياني ذاني قولن أكام أبن لي شافي معنو نموت أنن آيوين Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da rantsuwa wasafati saffa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu yin sahu sahu a jiya mun yi bayani cewa akwai malaman da suka fassara cewa wannan a masu sahu anan ba mala'iku ake nufi ba ana nufin tsuntsaye waɗanda Allah ya bayanin su a wata ayar cewa suna tashi sama suna shimfiɗa fuka-fukansu amma dai magana wanda ta fi ƙarfi shine wannan ana rantsuwa ne Allah yana rantsuwa da mala'iku ba su yin sahu 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 irin sahun da muke yi a cikin sallah kamar yadda wata riwaya ta nuna da wannan hadisi za mu fahimta wannan aya za mu fahimci mahimmancin sahu sahu a sallah abu ne mai kyau bal ma yana ɗaya daga cikin abinda yake sa sallah ta cika domin aka yi sahu yana hana shaitan samun damar jefa waswasi a cikin zukatan mutane idan ya zamana an yi sahu wancan yana can wancan yana can wancan yana can to shaitan ya samu gurin da zai dinga yawo kamar yadda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ana san idan mutum ya zo sallah a sahu bai cika ba to ya cika sahu kada ya koma ya kafa wani sahu alhali wani bai cika ba yin sahu ba tare da sahu ya cika ba wanda yakan ja mutum ya rasa sallah kamar yadda hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana sallah bayan sahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya sake sallah kuma anan za mu gane hadarin masu bin sallah ta masallaci daga waje wani za ga ma zai zo masallacin amma ba zai shigo kuma masallaci bai cika ba sai ya koma can waje ya zauna wani kuma yana rumfashi inda yake kasuwanci ba zai iya rufewa ya zo masallaci ba kuma sai ya dinga bin sallah daga can ba abin sallah daga nesa ana yin sallah daga nesa ne in masallaci ya cika sahu ya kawo inda kake yanzu wannan masallaci da muke ciki in masallaci ya cika haraba ta cika to wanda yake wajen haraba masallaci shi ma sai ya dan sahu daga nan haka zai tafiya ila masha Allah amma in ba haka ba ka je kai sahu kai kadai gashi masallaci bai cika ba to wannan mutum yana kan ganganci domin zai iya zama bai da sallah domin ya bar abinda shari'a ta yi umarni da shi shi yasa hatta mata idan suna jiyo sallah daga gida to ba su bi sallah daga gida ba ne daidai abinda yake daidai in za su nufi masallaci su zo masallaci in kuma sallah su za su yi a gida dama shari'a ta ba su dama bal ma hadisi ya nuna sallan mace a gidanta ya fi akan ta zo masallaci amma kuma ba hana ta zuwa masallaci ba. Da haka kada ki zauna a gida ki ce ai gidanki kusa da masallaci ne, kina jiyo abinda ake yi, dan haka ki dinga bin sallah daga gida. Wannan idan kika yi baki daidai ba, mutum ya zama za ki iya rasa sallah, ke zan baki da sallah. Domin me ana son shi wanda zai bi liman ya zama akwai alaka tsakanin shi da liman. Yana ganin liman, in baya ganin liman to yana ganin mai ganin liman. In baya ganin shi to yana ganin mai ganin mai ganin liman. Haka abin zai cigaba da tafiya, ko da za a samu yankewar sauti, to za ka da izinin Allah sallar shi ba za ta ɓaci ba, ba zai shiga ruɗani ba. Domin yana koyo ne da wanda yake gaban shi. Shi kuma yana koyon wanda yake gaban shi, shi kuma wanda yake gaban shi yana koyon wanda yake gaban shi, har azokan liman. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an zo hada sauyakar ciya sahabbai, ku kusanto masu hankali da masu ilimi su zama a kusa da ni. Manzon Allah ya ce ku koyi da ni, ko kuma wanda suke bayan ku su koyi da ku. To wannan shi yasa ake son idan mutum zai zama yana sallah yana kallon liman, ko yana kallon wanda yake kallon liman, ko yana kallon wanda yake kallon liman, da haka dai har abin ya tafi. Da haka ba a yin sahu alhali wani bai cika ba. Ana son mutum sai sahu ya cika sannan sai a faru wani. Ga masallaci babba kamar wannan, wanda idan mun duba za mu ga liman yana tsakiya, kuma dama liman a tsakiya ake so ya zama, ba a son liman ya zama a gefe, ya zama a tsakiyan mamu. In za ku yi sallah ko uku ku sanya liman a tsakiya, sai dai inda wuta larura. To idan mun kalli kamar wannan masallaci mai girma, to in an tashi fara sahu za a fara ne ta ɓangaren ta tsakiya, ta ɓangaren tsakiya sai ya dinga ƙaruwa ta dama da hagu, ta dama da hagu har ya cika sannan a ɗauko wani. Amma masallaci da yake ƙarami, wani masallacin za ga duka sahun mutum biyar shida bakwai ne, wanda idan ka koma gefe ma ka ɗauko sahun daga gefe, cikin minti ɗaya duka sahun ya cike, to nan ba za a tsananta ba. Amma al'asri dai sahu a fara ta bayan liman, ya zama liman yana tsakiya, sahun yana ƙaruwa dama da hagu, da haka har ya kai. Akwai madana mai yawa a cikin sahun farko. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah na lada da falala, da ba za su bari wani ya kira ba sai dai a yi ƙuri'a. Ma'ana da in lokacin kiran sallah ya sai dai a zo wanda ya ce ni zan yi, wanda ya ce ni zan yi, wanda ya ce ni zan yi, kashi sai dai a yi ƙuri'a a raba gardama saboda falalar da ke ciki. Sannan manzo Allah ya ce da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko, to da shi ma sai dai a yi ƙuri'a wajen ma'ana samun sahu. Da za a yi rigayi, kowa zai kokari ya ga ya riga ɗan uwan shi. Da haka sallah a sahun farko yana da falala fiye da wanda zai zo ya zama a ƙarshe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin sahu na maza shi ne sahun da yake farko, amma mafi sharrin sahu na maza shi ne sahun ƙarshe, wanda zai zama na ƙarshe. Su kuma mata mafi alkhairin sahunsu wanda yake na ƙarshe, wanda kuma yake bai da alkhairin shi ne wanda zai zama na farko. Domin kun san a wancan zamani na Annabi sallallahu alaihi wasallama, mata in sun zo masallaci ba wani shamaki tsakaninsu da maza. Kurin dai a baya suke yin sahu, ba wani sai an sa wani gini ko wata katanga ko wani abu, wannan shi ne asali. Yanzu ana sawa ne saboda fitinan mutane, saboda fitinan maza da mata ɗin duka, sai a sanya shamaki ko a yi gini. Amma al'aslu kamar masallacin nan, muna gaba mata suna baya. To sahun da ya zama na ƙarshe na matan ya bi falala, saboda me? Sun ƙara yin nisa da maza. Sahun da yake na gaba a maza ya fi falala, saboda me? Saboda nisan shi da sahun baya, baya kusa da sahun da yake na mata. To wannan duk yana magana ne akan abin da ya shafi falalar sahu. To sahu yana da ƙima da daraja, gashi Allah yana rantsuwa da mala'iku da suke yin sahu a wajen ayyukansu. Allah yake fazzajiratin fajra, Allah yana rantsuwa da masu yin tsawa-tsawa. A nan ma malamai suka ce mala'iku ake ne, mala'ikun da suke yin wa girgije da hadari tsawa da umarnin Allah. Duk da wasu malamai sun fassara azzajirat shi ne ma'ana ayoyi waɗanda suke tsawatarwa ga barin saɓawa Allah. Ma'ana Allah yana rantsuwa da irin waɗannan ayoyi da waɗannan dalilai da suke tsawatarwa ga barin saɓawa Allah Maɗaukakin Sarki. Wasu kuma sun fassara da cewa ana nufin dawakai, mahaya dawakai masu fita jihadi, suna kan dawakai, suna wa dawakan tsawa yayin da za su je su ɗaukaka kalmar Allah. Amma dai magana mafi inganci wadda mafi yawancin malamai suka tafi a kai, kamar yadda jiya muka ambato su, irin Abdullahi ɗan Mas'ud, Abdullahi ɗan Abbas, irin su Ikrima, irin su Sa'id ibn Jubayr, irin su Mujahid, irin su Qatada, irin su Suddi, Masruq, Ar-Rabi' ibn Anas, sauran malamai duk sun tafi cewa mala'iku ake nufi. sai zama Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke yin tsawa tsawa fattaliyati zikira. Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke saukar da suke karantar da ko suke karantar da abin da ya shafi zancen Allah, ma'ana karantar da Alkur'ani ko zancen Allah madaukakin sarki. Anan su ake nufi da attaliyat. Duk da shi ma nan wasu malamai sun fassara da cewa ana nufin jama'a masu karanta Alkur'ani, amma dai abin da yafi inganci mala'iku ake nufi. Waɗannan mala'iku da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su, malamai sun tattauna cewa idan mun duba za mu ga waɗannan ayoyi guda uku an haɗa tsakanin junansu ne da fa, da Allah ya ce wasaffati saffa, sai aka ce fa fazzajirati, sannan aka ce fattaliyati. To sai malamai suka ce wannan fa'in me take nunawa? To anan an yi bayanai daban-daban, wasu suka ce tana nuna fifikon, ma'ana masu sifofi din. Sai ya zamana farkon na farko masu yin sahu sun fi falala akan waɗanda suke masu yin tsawa, sannan masu tsawa sun fi falala akan masu karantar da Alkur'ani, masu karantar da zancen Allah. Wasu kuma suka ce akasi, ma'ana masu karantarwa attaliyat, masu karantar da zancen Allah, masu jefa zancen Allah sun fi falala, sannan sai azzajirat, sannan kuma sai as-saffat. Wasu malamai haka suka fassara cewa abinda ake nufi kenan. Wasu kuma suka ce abinda ake nufi anan ana nufin kamar an jera abubuwa ne kan gwargwadon yadda wani ya fi wani, wani ya fi wani. Da haka suka ce anan was-saffati saffa faz-zajirati zajra, to ana faɗar wani ya fi wani, ko kuma an jera sifa ne akan sifa, daga sifa kaza sai sifa kaza. Haka wasu malamai suka ambata. Wasu malamai kuma suka faɗi abin da yake koma bayan wannan, kamar al-Allama Ash-Shanqizi rahimahullahu ta'ala, shi yana ganin cewa at-tartibu bil fa li mujarrad at-tartibi dhikri, kurin wannan fadin an kata ne don kurin ajera daga kaza an ambaci kaza sai kaza, ba wai dan ana nufin na farko ya fi falala ba sannan na biyu sannan na uku, ko dan a nuna sifa ta farko ta fi falala sannan ta biyu sannan ta uku. Yace a'a, kurin mujarrad at-tartibi dhikri, kurin dan dai ajera ne daga wannan sai wannan sai wannan, amma ba wai ana nufin dan wannan ya fi wannan ba. Kuma a larabci ana yin irin wannan ajera abubuwa amma duka matsayinsu ɗaya, ba ana nufin in kai sai kayi wannan ko ba wannan sannan kai wannan ba. Misali fadin Allah falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba, sai Allah ce fakku raqaba au it'amun fi yawmin zi mazghaba yatiman za maqraba au miskina. To wannan jera da akai da au suka ce ba wani tarbi ba wani wanda yafi wani, ma'ana duk wanda ya samu ciyarwar mutum ya ciyar da maraya ko miskini duk dai ne, wanda ya ciyar da maraya da Allah ce yatiman za maqraba daidai ne, ko kuma miskinan za mataraba daidai ne. Da haka suka ce nan au din da ake amfani da ita ba ta nufin wannan ya fi wannan. To da sauran dai bayanai da malamai suka yi don kokarin fito da abinda yake na fa'ida a cikin waɗannan ayoyi din. Wannan yana gwada mana shi Alkur'ani saboda fasaha shi da balagha shi, babu wani harafi da Allah ya ambata a wani waje ba sai ka samu wani daga cikin malamai ya fito da wata fa'ida a cikin wannan. Kaga anan in a larabci ne na zube haka za ka yi larabci ba Qur'ani ba, za ka iya sanya wawo ka ce was-saffati saffa waz-zajirati zajra wat-taliyati dhikra, in kai larabcin yayi. To amma Allah madaukakin sarki bai amfani da wawo ba, yayi amfani da fa'u. To anan malamai suke ta kokarin su fito da hikima da fasaha da balagha da ke cikin wannan. To haka Al-Qur'ani yake. Shi yasa gurgurdan karatunka da iliminka gurgurdan yadda za ka fahimci abu a cikin Al-Qur'ani. Wani za ka ga in ya zo yana ma tafsirin Al-Qur'ani, za ka ji abin da yake faɗa na fa'idoji da mai yananka abin da wani zai ambata. To ko a malamai da suke rubutu su ma haka ne, kowanne da fannin da ya bai wa ƙarfi. Wani za ka ya bai wa ɓangaren abin da ya shafi loga ƙarfi da abin da ya shafi balagha. In kana karanta at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur za ka ga wannan baya barin wata kafa da ta shafi wani bayani na loga na balagha ko na wata kalma sai ya fito da shi yayi bayanin shi. Idan kuma ka ɗauki irin su Ibn Kathir da su Ibn Jarir al-Tabari su kuma sun fi damuwa da fito maka da ma'anar ayoyin tare da fassara su da ayoyi da maganganun sahabbai da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama. In ka ɗauki kamar adwa'ul bayan na Allamatu Shanqizi shi kuma ya fi damuwa akan ya fassara maka qur'ani bil qur'an shi yasa sunan littafin nashi adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an in ka dauki irin su littafin al qurtubi al jami li ahkamil qur'an na imam al qurtubi ko ka dauki ahkamul qur'an na ibn al arabi shi kuma zaka abinda suka fi damuwa fito da hukunci hukunci a cikin ayoyin al qur'ani shi yasa suka zo wata ayar sai ga an fadi fa'ida an fadi hukunci an fitar da hukunci guda kaza guda goma guda sha kaza a gargashin wannan aya din ce aya ta nuna hukuncin kaza ta nuna kaza ta nuna kaza su wannan suka fi ba muhimmanci akan sauran waɗannan ayoyi din akwai waɗanda kuma at-tafsirul mawdu'i suke yi kurin suna daukan kissar annabi Musa a cikin alqur'ani sai su tattara duk inda ta zo sai su fitar maka da abin da ke cikin ta na fa'ida a cikin suratul a'raf Allah ya ce kaza a cikin suratul baqara Allah ya ce kaza a cikin sura kaza Allah ya ce kaza kuma ga bambanci guri kaza da kaza da kaza zamu fahimci kaza kowa da irin bangaren da yake fitarwa a cikin alqur'ani dan haka alqur'ani littafi ne shakun duk in zaka karanta shi to sai dai kai ka san abinda iya ka san iya abinda Allah ya sanar da kai amma kuma bangarorin suna da yawa bangarorin suna da yawa shi yasa inda zaka yi tafsiri kace yanzu tafsirin da zaka yi sai ka kalaine ce to babu shakka zaka dade baka gama abinda ya shafi wasu ayoyin ba domin me zaka ga tafsirai nan daban-daban daban-daban ko wanda ya shiga akwai bangaren da ya ba muhimmanci fiye da wani bangare din waɗannan malaiku da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su jawabul qasam din dalilin yin rantsuwa din shine fadin Allah inna ilahakum la wahid hakika abin bautar ku guda ɗaya ne wannan shine jawabin rantsuwa din ma'ana an yi rantsuwa da malaikun da suke yin sahu da malaikun da suke yin tsawa da malaikun da suke jefa karatu ma'ana su karantar da karatu ga masu karatu Allah ya rantsuwa da waɗannan ne saboda ya tabbatar mana cewa abin bautan mu abin bauta ne guda ɗaya an karfafa wannan ne saboda abu ne da waɗannan kafirai suna inkari shi su har mamaki suke yi a ce wai abin bauta ɗaya ne a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu ya maida abin bauta alloli da yawa ya maida su ɗaya inna hadha la shay'un ujab ce wannan abu ne na ban mamaki saboda su agurinsu abin bauta ba ɗaya bane da yawa ne to shi yasa anan sai Allah ya rantsi sannan kuma bayan rantsuwa din ma ya kawo wata karfafa ya ce inna harfu tawkid harfi ne na karfafa magana sannan kuma kawo lamun la inna rabbakum ko inna ilahakum lawahid dan idan a karfafa magana saboda magana ce da babu shakka akan ta Allah madaukakin sarki abin bauta ne guda daya sannan daga nan bayan Allah ya tabbatar mana cewa shi abin bauta ne guda daya sai Allah ya dada fito mana da dalilai da za su nuna cancantar Allah da bauta shine rabbus samawati shine ubangijin sammai kalmar rabbu a larabci tana nufin wanda ya halicci abu kuma yake renan shi yake kula da shi a nan ma'ana ana nufin mahaliccin sammai da ƙasai kuma wanda ya gina su kuma yake kiyaye su shine ma'anar rabbu a nan mahaliccin sammai da ƙasai kuma wanda ya gina su yake kula da su ya kiyaye su to ubangiji shine ubangijin sammai da ƙasai shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicci abin da ke tsakanin su wama bainahuma abin da ke tsakanin su na halitta tun daga mu mutane da dabbobi da tsuntsaye da bishiyoyi da duk wani abin da Allah ya halitta da yake tsakanin sama da ƙasa to ubangiji Allah madaukakin sarki wanda yake shi kadai yayin wannan wanda hatta kafirai na Makka ba sa jayayya kan wannan hatta kafirai wanda manzo Allah ya samu in an tabbe su waya da ci sama da ƙasa ke Allah ne to Allah da yayin wannan shine kadai abin bauta yadda kuka yadda shi kadai yayin wancan aikin kun san kuma kanku ba su yi tarayya cikin wannan abu ba to haka kuma ana so ku zama shine kadai abin bauta sai Allah ce wa rabbul mashariq kuma shine ubangiji na inda rana wuraren da rana take hudowa anan mashariq ana nufin wuraren da rana take hudowa akwai kuma magharib wuraren da rana take faduwa idan mun duba a wani gurin Allah madaukakin sarki ya nuna cewa lafazin mashariq ya zo da ifradi ma'ana ya zo da kalmar daya ba bai zo da jam'i ba fadin Allah fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib kun ga nan ya zo jam'i kamar yadda yake nan a wani gurin kuma Allah ce walillahi al mashriq wal maghrib kun ga nan da yake nan mashriq guda ɗaya kenan mashariq jam'i kenan wani gurin kuma sai aka nuna guda biyu ne kamar fadin Allah madaukakin sarki rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini to ya zaka hada tsakanin waɗannan ayoyi wani gurin yazo jam'i kamar yadda yake gaban mu mashariq wani gurin yazo biyu rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini wani gurin kuma yazo mufradi guda daya walillahi al-mashriqu wal maghrib to sai malamai suka ce waɗannan ayoyi babu karo tsakanin su domin zancen Allah madaukakin sarki baya karo da juna sai dai in baka gane ba amma wata aya bata warware wata aya ko ke karo da ita nan da aka ce rabbul mashariq ubangijin mahudar rana wuraren da rana take hudowa suna cewa rana tana hudowa ne daga guri daban-daban har guda 365 ma'ana adadin kwanakin shekara kullun in ta hudo ta nan ta wannan mahudar to kuma can ma inda za ta fadi shi ma daban shi ma guda 365 da haka za ta fadi nan gobe in ta tashi huduwa ba ta wannan gurin za ta hudo ba ta wani mashriq din za ta hudo da haka za ta je ta fadi a wani maghrib din shi ya sa anan Allah ya ce wa rabbul mashariq ubangijin waɗannan wurare da rana take hudowa to inda kuma akai maganar jam'i akai maganar biyu rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini sai suka ce anan an kalli lokuta guda biyu lokacin zafi da lokacin sanyi ubangijin rana lokacin da take kullowa da sanyi kuma ubangijin rana lokacin da take kullowa da zafi domin me rana in ta kullo da sanyi ba ta da zafi har za ga dan adam yana ma nema ya je ya samu ya sha hantsi saboda me saboda yana jin sanyi idan kuma lokacin zafi zafi kuma dan adam neman sanyi yake to wannan guraren da take kullowa ta kullo kuma ya zama ba ta da zafi ta kullo ya zama tana da zafi to duk ubangijin wannan guraren Allah ne shine yake rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini gurare kullowa guda biyu da zafi da sanyi guraren faduwa guda biyu da zafi da sanyi suka ce inda kuma aka zo da mufradi aka ce rabbul mashriqi to aya zo da mufradi ne amma jinsi yake ne kamar yanzu idan ka ce maza kaga wannan jam'i ne kana iya rubuta cewa misali kofa ce an yi ta mata daban ta maza daban ka rubuta kofar maza kofar mata kaga nan jam'i ne in kaga dama kuma kana iya zuwa kullun jikin kofar ka sa namiji can ka sa mace ai ba kana nufin gwaya ɗaya kake shiga ba kana mai duk wani namiji da ya zo ga inda zai shiga nan kaka kalman namijin jinsi ne ta tahu a jinas karkashin shi akwai anwa akwai mutane da yawa to da haka da Allah ya ce rabbul mashriqi to ana nufin waɗannan wuraren gaba daya ba guda ɗayan ba ta kamar yadda idan muka ce namiji zira za mu tsaya mu ce namiji fita ta nan mace ta fita can in akwai mata maza da mata anan muka ce namiji ta nan mace can in dai ya fita sauran ba za su ce to kuma ina za mu fita ba su ma nan za su ta fita kalman namijin ta hada da su da haka sunan namijin jinsi kenan ma'ana jinsin maza ibn nan jinsin mata su fitan kuma muka dama mu ce maza su fita kana mata su fitan kaga kalmar da abinda namijin kalmar namiji ta nuna shine dai abinda kalmar mazan ta nuna da haka abinda kalmar al-maghrib ta nuna shine abinda kalmar magharib ta nuna kan abinda kalmar al-mashriq ta nuna shine abinda kalmar al-masharik ta nuna amma can da aka bada guda biyu kuma an kalli wani yanayi ne da wani lokaci haka malamai suke jam'i tsakanin waɗannan ayoyi domin a cikin alkur'ani babu karo da juna a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta na ɗaya za mu ga Allah ya rantse da mala'iku wanda yake nuna mana Allah yana da dama ya rantse da abin da ya ga dama cikin halittarsa Allah ya rantse da rana wash-shamsi wa duhaha Allah ya rantse da dare wal-layli idha yaghshaha Allah ya rantse da lokaci ko bayan la'asar ko kuma zamani wal-asri innal insana Allah ya rantse da abuwa daban-daban ya rantse da tauraro wan-najmi idha hawa da rantsuwa da yawa ga tana a cikin alkur'ani to Allah yana da dama ya rantse da abin da yake cikin halittarsa abinda Allah ya rantse da shi ko dai ya zama dan girman abin da nuna daraja abin kamar yanzu waɗannan mala'iku da Allah ya rantse da su anan ya nuna falalarsu da darajarsu ko kuma ya zama a'a dan a jawo hankalinka zuwa ga abin akwai wata izina da Allah ya rantse da dare akwai aya a cikin dare da Allah ya rantse da wata akwai aya a cikin wata da Allah ya rantse da al-asri lokacin la'asar ko zamani akwai aya a ciki domin duk wani abin da zakai a duniya kana yin shi ne a cikin lokaci ba ka da inda zaka rayu sai cikin lokaci da haka rayuwarka gaba daya a cikin lokaci take to Allah ya rantse da lokaci dan a nuna maka muhimmancin lokaci wal-asri suka ce wanda suka ce an rantse da lokacin la'asar suka ce saboda kima da falala ta wannan lokaci lokacin la'asar wani lokaci ne da yake da daraja ga masu yin karatu sun san ma karatun bayan asuba da karatun bayan la'asar yafi fiye da karatun da ake yi da rana saboda me saboda lokaci ne da yake mutane suna dawowa kuma gari yayi sanyi rana ta fara karkata zuwa ga fasuwa to lokaci ne mai albarka suka ce to an yi rantsuwa ne dan a nuna maka girman lokacin shi yasa wasu malamai suka ce idan ana so a girmama rantsuwar mutum da ake so ya rantsi kan wani laifi yayi ko bai yi ba don an za a bashi rantsuwa cikin abin da ake kaurar rantsuwar ta razanar shine a ce kuma yazo bayan la'asar za ku ga an ce yazo ya rantsi a masallaci cewa ya shigo masallaci ya rantsi dan a girmama rantsuwar ne dan a razana shi a ce kuma ya rafe Qur'ani ko yanzu anan ka sahu sama a ce bugun na dudu ko gwani na dudu ara ba za a kame irin wannan bugu wanda muka saba gani wanda muke cewa bugun Misra ba sai a kame rubutun hannu saboda mai kari wajen razanarwa sannan kuma a ce yazo wajen minbari a wasu kasashen a wajen minbari ake yi sannan kuma a ce bayan la'asar to duk wannan ana yi idan a nuna girman rantsuwar dan mutun ya razana ba kan gaskiya yake ba zai rantsi ba to wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci to duk abinda Allah ya rantsi da shi ko dai falala abin ko kuma akwai izina a cikin abin da ake so ka lura da wannan to ubangiji anan ya rantsi da mala'iku amma kai dan adam baka da dama ka rantsi da kowa sai Allah manzo Allah yana cewa man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantsi da Allah ko ya shiru ba a rantsuwa da wani Allah zaka ji wasu suna rantsuwa da annabi wannan kuskure ne ba a rantsuwa da annabi wasu suna yin rantsuwa da irin kwaran kwatsa wani abu ne kwaran kwatsa wannan ma ba a rantsuwa da shi wasu ma zaka yi suna rantsuwa da wutar jahannama da rantsi da wutar jahannama duk wannan ba a rantsuwa da shi ana yin rantsuwa ne da Allah da sunayen Allah da sifofin Allah na rantsi da Allah ar-Rahman ka rantsi da sunan Allah ar-Rahman ana kuma yin rantsuwa da sifa ta Allah na rantsi da Allah al-Qadir al-Alim ko ka ce na rantse da littafin Allah Al-Qur'ani zancen Allah Al-Qur'ani duk wannan rantsuwa ce da haka wanda zai ce yasin yana nufin wannan kalma dake cikin Al-Qur'ani to rantsuwa ce ita ma tunda kalma ce daga cikin zancen Allah madaukakin sarki ana rantsuwa da Al-Qur'ani amma kuma bayan wannan sunayen Allah da sunan Allah ba a rantsa da komai duk wanda zai rantse da wani Allah to wannan yayi shirka karama sai a nuna masa cewa ya tuba ya koma zuwa ga Allah kada ya rantse da wani Allah madaukakin sarki ba a rantsuwa da kowa sai Allah madaukakin sarki in kana so ba ka nuna girman rantsuwarka kamar yadda wani suke rantsuwa da annabi to me kun kuce na rantse da annabi sai ka ce na rantse da ubangijin annabi ko na rantse da mahaliccin annabi ko na rantse da abin bauta na annabi sallallahu alaihi wasallam ana kana nufin Allah kamar yadda manzo Allah yake cewa rabbil ka'aba kamar yadda na Aisha take rantsuwa take cewa rabbil ka'aba na rantsi da ubangijin ka'aba wanda ya halicci ka'aba wanda ya samar da ita amma kuma bayan wannan ba a rantsuwa da kowa sai Allah madaukakin sarki sannan waɗannan ayoyi suna gwada mana mala'iku suna da ayyuka daban-daban kun ga masu yin sahu ga masu yin tsawa ga masu saukar da alqur'ani saukar da ambaton Allah to wannan kuma haka yake a hadisai kowane mala'ika akwai aikin da Allah ya bashi wani aikin shi ma sujjada da kur wani aikin shi tsayuwa wani aikin shi ruku'u wani aikin shi kula da bayi akwai mala'ikun da suke kula da banda wanda suke rubuta ayyukan akwai masu kula da lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai kuma masu rubuta ayyukan wanda suka yi canji da asuba da kuma da asar in asuba ta yi ko suka sako wanda suka kwana da musu kuma sahu sama Allah ya ce ya hauka baro bayina su ce mun ba su suna yin sallah idan da asar ta zo sai waɗanda suka yi ne da mu su kuma su hau sama sai wasu sako kuma Allah ya ce ya hauka samu bayina su ce mun ba su suna sallah kuma mun same su suna sallah a ga nan za ga asarar wanda ana yin sallah asuba yana bacci ko ana yin la'asar yana bacci shi yasa lokuta ne masu tsada hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya rasa sallar a la'asar kamar ya rasa iyalan shi ne da abin da ya mallaka gaba daya wanda ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i saboda muhimmancin wannan lokaci to mala'iku suna ba da shaida sai ai mun same suna yin sallah kuma mun ba su suna yin sallah to da haka mala'iku suna da ayyuka daban-daban abinda ake so ga mutum yayi imani akwai mala'iku sannan yayi imani suna da sunaye akwai waɗanda an ambata mana sunayensu a cikin hadisai ko cikin alqur'ani kamar malik wana da ya malik ya qadi alaina rabbu kamar ma'ana munkar da nakir yazo a hadisi idan an binne mutum mala'iku bi za su zo su tayar da shi su zonar da shi yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir ana kiran ɗayan munkar da nakir kaga sunan yazo a hadisi kamar jibril jibril yazo a cikin alqur'ani man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah kamar ma'ana israfil kamar mika'il yazo a cikin hadisi manzo Allah ya ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil duk wannan yazo a hadisi to waɗanda aka ambaci sunayensu muka ji bi imani akwai waɗannan mala'iku waɗanda kuma ba ambata mana sunayensu ba an dai ce mala'iku wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya kaga anan ba ambata mana sunayensu ba to mi imani da waɗannan mala'iku din da haka da wanda ka san sunansu da wanda baka san sunansu ba kai imani kuma kai imani mala'ikun nan bayin Allah ne ba ƴaƴan Allah bane bayi ne na Allah ba sa sabawa Allah duk abinda Allah ya ce ai ba sa cewa ba za mu ba ba kuma suna yin kuma duk abinda Allah ya umarce su bayi ne na Allah daga cikin bayin da Allah ya halitta hadisi ya nuna an halicci mala'iku ne daga haske da haka suna kai kawo kuma Allah ya ba su dama suna iya canza sifa idan Allah ya ga dama ya umarci su da yin haka kamar da mala'ika jibril yana zuwa sifar mutum yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanta hadisi da dama a lokacin bani isra'il ana aiko mala'iku su zo da sifar mutane lokacin da suka zo wa annabi ibrahim ai da sifar mutane suka zo bai gane su ma har abinci ya samu da ya ga ba sa ci ya tsorata suka ce idan ka ta kwantar da hankalinka mu bayi ne mu manzanni ne daga wajen Allah muna maka bishara zaka haihu sannan kuma za mu je mu halakar da mutanen annabi Lut shi ma da suka je wa annabi Lut ya dauka mutane ne da haka yana ta tunanin ya zai ya kare su daga abinda mutanen su za su zo da shi na albasha daga baya suka ce karka ji ko manzanni ne Allah ya aiko da haka suna canzawa da izinin Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga jibrilu a halitta shi da Allah ya yi masa da fuffike guda 600 kowane fuffike kuma ya toshi sasannin sama wani ruwa halitta shi ba karama bace Allah ya riya mana akwai mai fuffike biyu akwai mai uku akwai mai hudu yaziru fil khalqi ma yasha Allah kuma yana kara abin da ya ga dama sai yayi kuma fiye da haka kamar yadda hadisi ya nuna mala'ika jibrilu da fuffike guda 600 to wannan aya tana gwada mana mala'ikun nan suna da ayyuka daban-daban sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai abin da ke nuna mana girman tauhidi kadai ta Allah ku duba yadda Allah ya rantsi ubangiji madaukakin sarki mai girma da buwaya in ya faɗi magana ko bai rantsi ba to mu'mini baya buƙatar sai an rantsi domin ita rantsuwa tana zuwa ne dan ta kawarwaye mai shakka da yake da ita to musulmi mu'mini baya shakka kan magana Allah amma duk da haka duba Allah ya rantsi wasafati safa فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا sai Allah ce inna ilahakum la wahid wannan yana nuna girman tauhidi kuma duk wani abin da mutum zai yi a rayuwar nan in ba tauhidi shirme in dai mutum bai kadaita Allah da bauta ba bai yadda Allah ɗaya bane bai kuma kadaita shi da bauta ba to duk abin da zai gini ne akan ruwa baya zama ba zai zauna ba kamar zane ne akan ruwa da wani azumi da wata sallah da sadaka da mutum zai in dai ba tauhidi Allah baya karba Allah ya gaya mana cikin suratul tauba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum musala Allah ya ce ciyar wanda munafikai suke Allah baya karba suna ciyarwa Allah baya karba dan me dan sun kafirce wa Allah da manzon Allah Allah ya gaya mana ayyukan kafirai wadanda suka kafirta ayyukan su a abaruhum kasarabi biqi'atin yahsabuhu adh-dhamanu ma hatta idza ja'ahu lam yajid shay'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba Allah ya ga mana ayyukan kafirai kamar ka walweni yani abinda mutum zai hanga can kan titi idan rana ta kwalle ya gani kamar ruwa ne to haka ayyukan kafirai suke a nan duniya suna ciyarwa suna bayarwa suna kaza suna ayyuka na gari amma ayyukan su kamar ka walweni yani suna zaton wani aiki ne da zai amfane su a lahira Allah ya ce ka sarabin biqi'atin kamar ka walweni yani a can wani guri ya sabahu zamanu ma bai ji kishirwa in ya gano sai dauka ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajid shay'a a wani gurin Allah ya ce bata ayyukan kafirai karamadin kamar toka ne istaddad bihi rihu fi yawmin 'asif wanda iska ta kada to ta daidaita da haka ayyukan kafirai a wani gurin Allah ya ce wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin waja'alnahu haba'an mansura to da haka shi tauhidi wajibi ne, shine tushe na gidan duk wani aiki. In babu shi akwai matsala. Shi yasa dole mutum mai imani, mai tsoron Allah, wanda ya san addinin Allah, ya dinga damuwa in yaje irin shirka da ake yanzu a cikin mutane. Yanzu ana dora mutane kan shirka da Allahntar da bayi kuma bayan Allah madaukakin sarki. Wanda duk wannan wanda ya yi itikadin wannan to ya bar addini. A zo a gaya mutane cewa ga wani mutum yana aiki da kumfaya kuma. Haka wannan sifa ce ta Allah, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun. Babu wani mutum da zai yi aiki da kunfaya kun. Duk wata dabara da zai akari ai ana nufin addu'a. To kace mana yana yin addu'a Allah yana amsawa. Kaba da haka ba wanda zai ja da kai, tunda akwai wanda suke mujabud da'awa. Akwai irin waɗannan bayi na Allah da in sun yi addu'a Allah yana karɓawa. Dan Allah ya gaya mana irin su, sahabbai akwai su. A cikin bayin Allah na gari akwai su wanda inda suka roƙi Allah, Allah yana amsawa. Ka faɗa haka mana, kaga ba wanda zai ja da kai, amma ka ce yana aiki da kunfa ya kun. Ba wannan sifa ce ta Allah madaukakin sarki. In har mutum ya kujirce cewa Shehu Abdulkadir yana aiki da kunfa ya kun, ya ba shi sifa ta Allah. Ko a zo ana sifa da wani mutum a ce a'a, ai shi wannan mutum lam yarid wa lam yulad. Kaga wannan sifa ce ta Allah. Duk wani wanda ka gani a rayuwar nan haihuwarsa akai. Haihuwarsa akai, kuma shi ma zai iya haihuwa in Allah ya ga dama. Ma'ana ya yi aure ya haihu, in Allah ya ga dama ya bashi haka, amma dai duk wanda ka gani nan haihuwar shi akai. To waye zai zo kuma lam yarid wa lam yulad? Ko kuma ka ga ana koya mutane kamar yadda je muka yi bayani, a ce in ka tashi roƙo kuro roƙiwa ne. Har ka ga ana fito a fili ana aikata, ka ga an zauna ana madad ana roƙon wani ya bada madadi kaza. To duk wanda ya san hadarin shirka, babu shakka hankalinsa zai tashi. Domin wannan ana ɗora mutane ne akan abinda duk abinda suke na ibada kuma yana warwarewa. Tunda Allah baya karɓar wanda ya yi aiki da shirka a cikin Allah madaukakin sarki baya karɓa. To a cikin waɗannan ayoyi akwai abinda ke nuna falalar tauhidi. A cikin waɗannan ayoyi akwai hujja da ayyukan Allah wanda shi kadai ya kadaita da yinsu. Hujja da waɗannan ayyuka akan kadaita Allah. Kun ga da Allah ya magana rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masharik. Wannan abubuwan da Allah ya faɗa ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu da kuma ubangijin mahuda wuraren gudowar rana, wasu abubuwa ne da Allah ne yake banta da su. To meye hikimar ambaton wannan? Saboda a nuna musu kadaitakar Allah da bauta. Da haka malamai suka ce yana nan a cikin Alkur'ani a wurare da dama da Allah yakan kafa hujja da tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya. Wurare na nan da dama a cikin Alkur'ani. Idan yanzu ka ɗauki suratul Baqara, za ka ga Allah madaukakin sarki da ya yi magana inna ilahukum ilahun wahid. Da Allah madaukakin sarki ya yi magana cewa abin bautawar ku abin bautawa ne guda ɗaya a cikin suratul Baqara. Sai Allah ya ce bayan wannan ayat da ta biyo baya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzalallahu, har zuwa karshe sai Allah ya ci gaba da jero ayyukan Allah madaukakin sarki. Saboda me? Saboda a nuna cewa wanda yake da wannan iko yayi waɗannan ayyuka, to shine kadai abin bauta. Da haka misalai suna nan da dama na yadda Allah yake kafa hujja da tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya. To wannan duk yana cikin abin da zamu fahimta a karkashin waɗannan ayoyi. Sai Allah ya ce
inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatin lil-kawaakib wa hifzan min kulli shaytaanin maarid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
الله مدوكين سركيتي إنا زينا السماء أكيد أمو من قوات سماء الدنيا سماء تقصى بزينة للكواكب دعونا تولالي وحفظا da kuma kariya min kulli shaytanin mari, daga dukkan wani shaytani mai taurin kai. La yasma'una ila al-mala'il a'la, ba sa iya saurari, ba sa sauraron jama'a da suke guri madaukaki ko jama'a da suke guri madaukaki. Wa yuqdhafuna min kulli janib, kuma ana jifansu ta kowane bangare. Duhura, kura ولهم عذاب واقف كما سنادى عذابا تبتتيا مدوميا الا من خطف الخطفه في وني في الجا يوبتي وتكلم فاتبعه شهاب ثاقب سنن تولارو mai tsananin zafi ya biyo shi a baya. Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana faɗa mana, yana daɗa zayyano mana cikin ayyukan da ya kaɗe da su. Allah ya ce inna zayyana sama haƙiƙa mun ƙawata sama bi zinati lil kawakib, da ma'ana ado na taurari, ado na taurari. Inna zayyana sama haƙiƙa mun ƙawata sama bi zinati lil kawakib, da ado na taurari. Ana Allah ba da cikin sarki yana ambata mana irin yadda ya kawata sama, wanda a wani gurin Allah ya faɗa mana haka cikin suratul mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, haka ya take ko walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Allah ya ce mun kawata sama ta duniya, as-samaa'a ad-dunya ita ce sama ta kusa, wannan wanda muke gani. To Allah ya ce mun kawata ta da ado na taurari. Allah ya ce mun kawata da ado na taurari, wannan kalma ta zinati lil kawakib. Haka wasu malamai suka karanta ta cewa da izafa, zinati lil kawakib, wasu ma suka karanta ta da izafa kai, abubuwan da sun karanta ta kamar yadda muka kuke gani anan zinati lil kawakib, wasu kuma sun karanta ta ba tare da ma'ana tanwini ba, sun karanta ta da izafa, ma'ana sai zama zinatin kawakib ya zama mudhaf kina, wasu kuma sun karanta ta bi zinatin kawakiba. Duka wannan akwai kirawoyi da aka karanta da haka, kuma malamai sun yi bayanin wajensu. Abin da duk gaba ɗaya suke nunawa shine Allah ya kawata sama da taurari, wanda yake gwada mana a shi ɗaya daga cikin hikimar halittar waɗannan taurari da muke gani, ado ne ga sama, ado ne ga sama, suna haskaka sama su kuma ƙara mata ado da kwalliya. Za ka gane wannan in dare ne taurari suka mutu ka kalli sama, za a ganta cewa ta yi kyau. Imam Qatada rahimahullahu ta'ala yana cewa waɗannan taurari Allah ya halicce su ne don abubuwa guda uku. Abu na farko ado ne ga sama, kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan aya. Abu na biyu kuma waɗannan taurari suna zama a shiryawa, sai ana yin amfani da su wajen gane hanya. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, da taurari suke gane hanya. A wancan lokacin hanyar sahara ba wani abin da za a iya gane hanya, ba wata bishiya, ba wani gini, ga kuma ya shi ne rairai, ma'ana ga shi ne iya ganinka, idan in ka taka ƙafarka kafin ka je ƙarshen masallacin nan iska ta rufe gurin, ba ka iya gane ina ne na fito. To amma ƙwararru a wannan harkar, a wannan sahara, sukan gane hanyar su ta hanyar tauraro da zai fito, ko ɓacewa suka yi, da rana suna tafiya ko da yamma suka ɓace ko da safe, to sukan jira in dare tauraro ya fito, to sai su ɗau kuma gane hanyar su, domin tauraro kaza in ya fito to na iya kaza, yanzu muna yin ɓangare kaza. To wanda yana cikin hikimar samar da wannan taurari kamar yadda Qatada ya faɗa. Abu na uku, Allah ya samar da su su zama kariya ga sama, ta yadda ake jifan aljanu da suke ƙoƙarin satoji a sama, sai a jefe su da waɗannan taurari, kamar yadda a nan ma Allah ya ce wa hifzan, kariya min kulli shaytanin marid, daga dukkan wani shaitan mai taurin kai wanda zai kokarin bijirewa Allah madaukakin sarki dan ya ji satuji. Kamar yadda idan ma'ana Allah madaukakin sarki ya kai mu gogon zo tafsirin waɗannan ayoyi, za mu ƙara bayani, domin yanzu lokaci yayi ba zai yi mu shiga cikin su mu yi bayani yadda ya kamata ba. Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu ƙara yin bayani dangane da waɗannan ayoyi. Abin da muka karanta na daidai, Allah ya ba mu lada, muke zama da kuskure ne, Allah ya fi mana, ya ba mu ikon gyarawa. Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya, ka ba mu wadata da arziki da albarka. Allah madaukakin sarki ka cikin iyayenmu da malamanmu da ‘ya’yanmu da matanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka sa mu cika da imani da kashe mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi. Allah muna tawassuli da wannan karatu da muke yi, Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.